أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو لا لتنين كنان يو شاءك قوة رمضان هجرة النب صلى الله عليه وسلم تدبو لتاريخ دل ثلاثين دل اياه wannan rana ta yi daidai da 23 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya zamu tashi wani sabon darasi namu na at-tafsir da muke a wannan wata mai albarka watan Ramadan Allah ya kuma bamu albarkacin Alkur'ani zamu fara da amsa tambayoyi wannan yace da Allah menene hukuncin wanda ana salla sai ruwa ya sako ya katse sallar sa ba tare da yayi sallama ba shin Allah zai kama shi da laifin katse sallar kuma sallar sa ta baci kenan ko kuma zai ci gaba da ita idan ya samu mafuka wanda ya yanke salla saboda ruwa ya sako ai wannan halin larura ne sai dai yanda ya yanke sallar da yace ya yanke sallar ba tare da yayi sallama ba kawai ya fita to ya bata sallar sa domin wannan aikin da yayi bata salla ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla a cikin sallah akwai abin da yake shagaltar da mutun gabarun komai in ba sallar ba saboda haka in ya shagaltar da wani aiki wanda yake ba na jinsin sallah ba ko bai yi sallama ba sallar sa ta riga ta baci saboda haka sai ya sake wata sabuwar sallar amma dan game da laifi ba shi da laifi tunda wannan abu ne wanda yake aka tilasta shi saboda larurar ruwan sama tunda ruwan sama din zai iya cutar sa kuma zai iya sanya masa rashin lafiya kuma zai sanya shi ya salla ba tare da sakina ba tare da nutsuwa ba don haka nema a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi ruwa idan masu kiran salla sun yi kiran salla akan umarce su da idan sun ce idan sun yi kiran sallar sun ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai su ce sallu fi rihalikum kowa ya salla a gida haka aka kasance ana umartar su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna kan cewa shi yin ruwa wato uzuri ne da yake hana a zo yin salla saboda haka min babu aula idan ya zamanto ana yin ruwan ya zamanto ba za ka iya jurewa ba ko kuma yana da yawan da zai hana maka wato nutsuwa a cikin salla da fuskantar sallar da kake yi ka yanke sallar kaje ka samu mafaka idan ka samu mafaka din ba wai za ka yi dauri ne akai ba tunda wannan aiki ne mai yawa ka fita da ka kauce ma kibla sannan watakila wajen ma mai nisa ne dan haka sai ka saki sallar ka amma idan ba waje ne wanda yake mai nisa ba wanda yake za ka yi ba za ka yi aiki mai yawa ba domin ka kai gare shi kamar yanda akan yi na mutum ya yi taki uku biyu uku domin ya cike sahu kai in tattaki kadan kaje ka samu mafaka to wannan sai kai bina'i akan sallar taka ba sai ka saki wata sabuwar sallah ba kiyasan akan wanda yayi taki biyu uku ya shiga cikin sahu na'am a matsayin hayya ala sala ba za a ce hayya ala sala hayya ala fala ba sai a ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a gida to amma kamar yanda aka ce ana umartar almuadhdhinun saboda haka sai idan umarnin ne yazo daga shugaba ko daga limamin na wannan yace maimakon ladan zaka kiran sallah maimakon a kira mutane kawai ka ce wa mutane sallu fi rihalikum mu kuma wanda suke cikin masallaci sai ayi sallah da su wanda ko suke gida ba za su iya fitowa ba an riga an ce musu sallu fi rihalikum sai su yi sallar su a gida tambaya ta biyu wannan yace shi matashi ne dan shekara 21 ya kasance yana da matukar sha'awar ya mace domin ko da magana yake yi ko waya da wacce ba muharramarsa ba sai maziyi ya fito masa yace yana son a bashi shawara akan yadda zai yi tun daga shi kuma ba shi da halin yin aure a wannan ayatu na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara akan wannan yace ya ma'asharar shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija ya ku taron samari duk wanda yake da ikon yin aure daga cikin ku yake da ikon rike mace yake da ikon kula da ita yake da ikon ciyar da ita da daukan nauyin aure falyatazawwaj ya aure domin shi aure aghaddu lil basar shine yafi sanyawa a rintse gani kuma wa ahsanu lil farj shine yafi sanya a tsare farji daga aikata alfasha faman lam yastati faman lam yajid wanda ku bai samu alba'a din ba ikon kula da mace ikon daukan wato dawainiyar aure fa alaihi bisaw to ya lazimci azumi shi azumi zai zamanto masa garkuwa saboda haka wani yace wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake cikin irin wannan hali ka lazimci azumi har Allah madaukakin sarki ya baka iko kuma bayan ka lazimci azumi ka nisanci abin da yake motsa sha'awa ina kai ina magana da mace ta waya wanda ba muharramar ka ba saboda haka kai kake janyo ma kanka irin wannan maganar da kake zuwa kana yin hira yana daga cikin kusantar zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rubuta dan adam ya rubuta ma dan adam rabansa na zina zai same shi la mahala ya ce idanu suna zina sune shine kallo kunne yana zina shine sauraro baki yana magana baki yana zina shine sumba sannan hannu yana zina shine tabawa kafa tana zina shine tafiya dukkanin wannan alfarj farji shine zai gaskata wannan ko ya karyata wato waɗannan muqaddimat din an hana tunda Allah ta'ala cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina bai ce ba cewa kada ku yi zina ba kusantar zina shine mubasharan asbabin da za su kai zuwa gare shi saboda haka irin wannan hirar tana daga cikin kusantar zina tunda gashi shi kansa musamman wanda ya san yana da irin wannan zai zama to kan cewa yana da shahawa mufrita wanda yake ta wuce iyaka wanda har za ta kai masa irin wannan dan haka ya nisanci asbab din ya nisanci wannan saboda ita inda Allah ya sifanta ta wasa'a sabila hanya ce mummuna da kada mutun ya kuskura ya zamanto ya kusance ta saboda haka wanda ya musamman shi wannan bawon Allah da ya san irin wannan shine ya tsare kansa sannan yawaita addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wani saurayi da yazo ya kawo kukan wato shi ma irin wannan sha'awa mufrita Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya masa addu'a yace masa Allahumma tahhir qalbah wa Allahumma ighfir dhanbah wa tahhir qalbah wa ahsin farjah yace wato Allah ka gafar ka yafe masa zanubansa ka tsarkake zuciyarsa ka kuma katangange ka tsare wato farjin sa ka tsare shi wato daga fadawa alfasha to shi ma ya rinka wannan addu'ar Allahumma ighfir dhanbi wa tahhir qalbi wa ahsin farji wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin hali irin wannan sannan wannan yace ina neman taimakon addu'a da Allah ya maida shi gidan Allah ya maida auto yar uwa ce Allah ya maida ita gidan mijinta uban ƴaƴanta sun rabiyo kimanin shekara 17 amma ta kasa yin wani auren tace na kasa yin wani auren in zauna kowa na aura sai in ji bana son shi saboda ina son wancan mijin nawa kuma shi ma yana son mu koma to amma abin ya kewa ni kuma ina son in koma dan ina son shi fiye da kowane da namiji a rayuwata kuma gashi ina da ƴaƴa da shi dan Allah dan san da kake ma Allah ku taimaka min da yawan yi min addu'a a guraren karatu da masallatai akan Allah ya daidaita mu kuma Allah ya sa hakan ya zama mafi alkhairi a gare mu ni da shi da kuma sauran ahalin gidan dan Allah a taimaka min ina cikin matsananciyar damuwa to Allah madaukakin sarki ya yaye miki wannan damuwa taki kuma Allah ya daidaita tsakaninku Allah ya hada zukatanku Allah ya hada ku ya dawo da ku a cikin rayuwar aure ya daidaita tsakaninku sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad sai kuma wannan da yake cewa yaya ake istibra'i al-istibra' shine kubuta daga wato najasa abinda ake nufi da kubuta daga najasa shine wato kada mai zaman to kan cewar ka baka tsarkake kanka daga bawali ba ma'ana baka gama yin bawali ba kai gaggawa ka tashi asalin wannan shine hadithin Abdullahi dan Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wadansu kaburbura guda biyu sai ya ce innahuma la yu'adzaban ane musa azaba wa ma yu'adzabani fi kabir ba ane musa azaba ne akan wani abu babba ba wanda rashin yin wanda yin sa yake da wahala amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl a wata riwayar la yastanzihu min al-bawl a wata riwayar la yastabri'u min al-bawl duk ma'ana shine istibra'i din ɗayan su baya tsarkake kansa daga bawali, baya sitirce kansa daga bawali, baya kubutar da kansa daga bawali. To yin wannan shine mutun ya zaman to kan cewar yayin da ya bawali kada ya saurin tashi har sai ya tabbatar ya gama diga. Amma abinda waɗansu malaman fiqihu suke faɗa na cewa mutun ya rinka tatse ga namiji kenan, wato ya rinka tatse farjinsa kamar yadda ake tatsan nono, ya fara tun daga asalin har da sifar yadda zai yi, ya kama shi da wannan da dan yatsa as-sababa da al-ibham yana tatse shi. Wannan malamai sun yi inkarin sa, cewa na farko dai bashi da asali a cikin shari'a, kuma wannan yana cutar mutum, yana sanya shine yakan sawo mutum, yakan sa mutum ya samu salasul bawl, domin yana raunana ita wato tsokan naman dake jikin wannan gabar, ya zamanto ba za a hankali in mutum ya saba yi yana yawan yi sai ya zamanto bashi da ikon rike bawalin nasa. Babu dalili akan yin wannan istibra'i din, ba ambace shi a cikin sifar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsarki ba. Bayan kuma sahabbai hatta Yahudawa sun kasance suna gaya musu, allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a, annabin ku ya koya muku komai har da yanda za ku tsuguna ku yi bawali ko bayan gida. To kuma ba a ce ya koya yadda ake istibra'i ba, kaga wannan shaida ne akan cewa bashi da asali a cikin addini, shi yasa malamai suka yi inkarin waɗanda suke cewa sai an yi wannan istibra'i. Da haka kada ka tayar da hankalinka akan yin wannan abin. Da ake nufi na istibra'i, ka tabbatar ka kubuta daga bawali, idan ka tsuguna sai ka gama gabaki daya sannan kai tsarki. Idan kuma ma har shakka za ta zo maka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wanda shakka take zuwa masa cewa idan yayi bawali ya yayyafa ruwa a cikin kanfansa, wato a cikin tufafinsa da suke kusantar farjinsa, domin idan ya ji wani danshi kada ya waswasi ya ce a watakila danshin bawali ne, sai ce a danshin ruwan da na sa ne. Kaga dan me? Dan ka yanke ma shaydan kofar da zai zo ya sanya maka waswasi, saboda shi waswasi ba a son ka bude ma kanka kofar yinsa, cutar zuci ne, rashin lafiyar zuciya ne. Saboda haka abin da ake nufi na istibra'i kenan. Idan mace tana aha, ahsan, barakallahu fik, watakila ita ce ma yake nufi ko? To ai istibra'in biyu ne, akwai istibra'in tsarki, akwai istibra'in aure. Ko ba ku san akwai istibra'i na tsarki ba? Duk wanda ya karanta fiqhu ya san akwai wannan, ya san akwai istibra'in tsarki, shine wannan wanda na ambata. To ɗaya istibra'in shine istibra'in aure, barakallahu fik. A cikin babin aure akwai istibra'i na aure. Ai mun istidraki, na karbi istidrakin wannan, istidraki akan istibra'i. Istibra'i na aure shine neman kubutar mahaifa, hukuncinsa shine wato duk asalin istibra'i ya zo ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mata kuyangu da ake kama su wajen yaki kuma suna da aure. Mace idan aka kama ta wajen yaki, an kasance an mai da su bayi, ana raba ma mayaka, kowa ya dauki kuyanga. To sun kasance sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana umartar su da kada su tara da waɗannan bayi nasu da suka zamanto sun mallake su da ƙarf da mallakar da Allah ya ba su, ma malakat aymanuhum ne, hannuwansu sun mallake su. Aka ce to kada su sadu da su har sai sun sanya su, sai sun, in dai suna da aure, sai sun yi musu istibra'i da jinin haila guda daya. Wato kada su sadu da su har sai sun tabbatar cewa sun yi haila. Ya zamanto wannan dalili ne akan cewa mahaifarsu kubutatta ce, ba su da ciki. Shi ne ma'anar istibra'i, ay talabul bara'a. Al-istif'al dukkan al-istibra' shine talabul bara'a, ay talabu bara'atir rahim, neman tsarkin mahaifa daga kasancewar akwai ciki wanda ba na mai cikin ba, ya zamanto ya sadu da matar. To akan haka duk wanda ake ganin kan cewar akwai wannan alamar tambayar dangane da ita, to sai a ce ta istibra'i. Idda ita ce wanda take aurenta ya mutu, ita sai aka sa mata sai ta yi haila uku, sai ta yi jini uku, saboda banda haƙƙin za a iya tabbatar da kubutar mahaifa da jini ɗaya, amma saboda haƙƙin miji dan a bashi damar kan cewa ko zai yi kome yayi kome, da kuma ma in ma ba ma ba zai yi kome ba, saki ne wanda yake an riga an rabu, saboda a kiyaye wannan haƙƙin nasa, aka ce ta zauna har sai ta yi jini uku, ba kawai daga ta yi jini ɗaya shikenan ta je ta sake wani auren ba, saboda kula da kancewa ta fito daga cikin ismar wani ne wanda ya kula da ita, ya rike ta a zaman aure na halal, na sunna, sunnar Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce jini uku. Amma wanda take ba a aure ba, tabbatar da kubutar mahaifarta da jini ɗaya ne, saboda haka akan wannan wanda take sananna wajen fasikanci, sanannan mace wajen fasikanci kilaki, ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i da jini ɗaya. Haka zalika almautu'atu bi shubha, wadda aka sadu da ita bisa shubha, saduwa bisa shubha shine mutum ne yazo ya dauki wata mace matarsa ce alhali ba matarsa bace, yazo ya sadu da ita sai ya bayyana kancewa ashe ba matarsa bace, to sai ta yi istibra'i, ko wadda aka kama ta aka yi mata fyaɗe wal iyazu billah, ita ma sai a yi mata istibra'i. Haka zalika wannan kuma na asalin shine na wadda take ya zamanto cewar wato an kama a kuyanga, idan mutum ya sai kuyanga ko ya mallaki kuyanga alhali kuma da tana da miji, to ita ma wannan sai an masta istibra'i da jini daya. Wannan shine ma'anar istibra'i. Shike na abin da yake nema ko? Jazakallahu khairan malam Sa'id.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
الله تعالى يتي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق lallai mu hakika mun saukar da littafi zuwa gare ka ya rasulullah bil haqqi, da gaskiya, wato an tsare shi daga cewa shedanu ne za su saukar da shi, saukar da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya yake daga wajen Allah yake, ba yadda shedan zai zo ya kutsa wata kalma a ciki ko kuma yayi kama ya rikita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah, wani shedanin ya zo ya dauki kamar jibrilu yazo ya ce shi zai gaya masa, a ce kuma Qur'anin ne, wani yazo yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ba Qur'anin bane, wannan ba zai yi ba. Allah da gaskiya saukar da Alqur'ani tsararre da gaskiya daga Allah, san kuma ya kunshi gaskiya, abinda ke cikin sa gaskiya ne, ba wani babu wata ƙarya a cikin sa. Saboda haka bil haqqi dinnan, wannan muta'alliq din ya bada fa'idan abu guda biyu, cewa saukar tasa bil haqq, sannan kuma abinda ke cikin sa al haqq, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalmar ubangijinka, kalmomin ubangijinka sun cika a gaskiya da adalci, sun cika wajen gaskiya babu ƙarya a cikin su, sun cika wajen adalci babu zalunci a cikin hukunce-hukuncen. Labarin da ke cikin Alkur'ani gaskiya ne 100%, hukunce-hukuncen da ke cikin Alkur'ani adalci ne tsagoran sa, da babu koda kowane ko babu zalunci komai kankantar sa koda kwayar zarra. Sannan Allah ta'ala ya ce litahkuma bainan nasi bima arakallah, domin kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka, da abinda Allah ya sanar da kai, wato kai hukunci da Alqur'ani da abinda ya nuna maka da yake saukan maka a cikin Alqur'ani, wato nassin da ke cikin Alqur'ani wanda ya nuna maka na wannan gaskiyar da adalcin, da shi zaka yi hukunci tsakanin mutane. Wala takun lil kha'inina khasima, kuma kada ka kasance mai yin jayayya ta bayar da kariya ga masu ha'intar kawukansu, ga maha'inta. Ai, duk wanda ya zamanto kan cewar yana da'awar abinda ba nasa ba, ko yana inkarin haƙƙin da ya tabbata a kansa, yana inkari cewa wannan haƙƙin bai tabbata a kansa ba, to kai kada ka zamanto mai bada kariya a gare shi, har ya zamanto kana yi masa, ka zamanto mai yin jayayya a kansa. Al-khasim ay al-mukhasim, mai yin husuma da hujjatayya wajen bayar da kariya. Wannan ayar ta nuna kan cewar bai halatta mutum ka tashi ka ce zaka bada kariya kai jayayya ga wani ba, in ba ka tabbatar da gaskiyarsa ba, in ba ka tabbatar da gaskiyarsa ba, sai ka tabbatar da gaskiyarsa tukuna. Akwai bambanci kan kada kai jayayya ga wanda yake mai ha'intar kansa, da kuma kada kai jayayya sai ga wanda ka tabbatar da gaskiyarsa. Domin idan baka, idan kana shakka akan gaskiyarsa, za ka yi jayayya kariya a kansa? Ba za ka yi ba, sai ka tabbatar da gaskiyarsa tukuna. Ma'ana, domin mutane uku ne wanda ka tabbatar da cewa shi azzalimi ne, maha'inci ne, wanda kake shakka da wanda ka tabbatar cewa mai gaskiya ne. To a cikin waɗannan na biyun farko ba za ka yi musu mukhasama ba, kada ka ba da kariya a gare su, sai wanda ka tabbatar da gaskiyarsa shi ne kaɗai za ka yi mukhasama a kansa. Don wancan wanda yake azzalimi, al'amarinsa a bayyane yake, in kai haka kana taimaka ma laifi ne. Wanda kake shakka a kansa, wanda kake shakka a kansa, Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, abinda baka da ilimi kada ka tsaya a kansa. Domin ta yiwu ya zamanto kan cewa shi makaryaci ne, ya zamanto ka zo kana ba da kariya ga ƙarya, ko kuma shi mai gaskiya ne, to in kana ba da gaskiya, in ba kana ba da kariya ga gaskiya, wannan babu iskali dama. Wannan ayar alhaƙata da abin da ya gabata shine Allah ta'ala ya ce wa khudhu hidrakum, ko ku ka wato ku zamanto cikin shiri. Wannan kasancewa ku cikin shiri, wato ku zamanto cikin shiri, kada maƙiyan gaskiya ta waje su zo su rusa gaskiya ta hanyar rauninku da rashin tsaro da rashin tsaro da rashin shirinku da damararku, a zo a rusa gaskiya ta waje. To nan kuma sai ya umarnin yadda kada ku ba da dama a rusa gaskiya ta cikin gida. Ta ya za a rusa gaskiya ta cikin gida? Idan ya zamanto kan cewa wanda aka dora ma nauyin hukunci bai yi hukunci da gaskiya ba, ko kuma ya zamanto ya zo yana an yi amfani da shi wajen ya ba da kariya ga waɗanda suke maɓarnata masu ha'intar kansu. Nan khitabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, duk wanda kuma yake hukunci, yake wannan matsayi na hukuncin, shi ake nufi da kan cewa lallai ya tsaya akan hukunci da abin da ke cikin littafin Allah, kuma kada ya zamanto mai ba da kariya ga waɗanda suke masu wato ha'intar kawo kansu. Sannan Allah ta'ala ya ce wastaghfirillah, ka nemi gafara Allah, ka nemi gafara Allah ya Rasulullah, inna Allah kana ghafuran wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima, lallai Allah mai yawan gafara ne, mai tsananin jin kai ne ga bayinsa. An ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari. Waɗansu malamai suka ce wannan istighfarin da aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na waɗanda yayi ma waɗanda suke zuwa suna neman su bada su yi jayayyar su yi hujjatayyar kariya ga masu cutar kawo kansu, ga azzalumai maha'inta, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya nema musu gafara Allah. Saboda kamar bayani da zai zo a cikin na wannan na sababin nuzul na waɗannan ayoyi akan ayar da za ta zo, za mu yi bayanin kissa da take da alaƙa da wannan, kamar yadda malaman tafsiri suka ruwaito, don mu gane ainihin wato yadda ayoyin don mu samu cikakkiyar fahimta na ma'anar ayoyin. Na'am.
La tujadil 'anil ladina yaqtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawwanan athima, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum
عنهم في الحياة
Allah ya ce wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum, kada kai jayayya domin ba da kariya ga waɗanda suke ha'intar kawo kansu. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima, lalle Allah baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci sannan kuma mai yawan laifi. Yastahfuna minan nas, suna buya daga mutane. Yayi wala yastahfuna min Allah, amma ba sa buya ga Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl, kuma Allah yana tare da su yayin da suke bin dare suke kulla abinda ba abin yarda bane a wajen Allah na daga zance. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, kuma Allah makewayi ne ga abinda suke aikatawa. Ha antum haula'i, ga kuku ku ne waɗannan. Jadaltum anhum fil hayatid dunya, kun yi jayayyar bayar da kariya a gare su a rayuwar duniya. Faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyama, wane ne zai zo yayi jayayya domin ba da kariya a gare su a wajen Allah ranar alkiyama. Amman yakunu alaihim wakila, wane ne zai zamanto wakili a gare su. Allah ta'ala ya an saukar da waɗannan ayoyi domin wata kissa da ta faru a Madina. Malaman tafsiri sun ruwaito ta ta fuskoki daban-daban. Gundarin kissar shine kan cewar waɗansu sun yi laifi, sun gano sun yi laifin, an gano su ne suka yi laifin, saboda su musulmi ne, sai suka jefa laifin ga wani daban, kuma suka samu suka kulle-kulle kan a wato liƙa wannan laifin ga wanda yake bari'i ba shi ne ya wannan laifin ba, kuma a je a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ɗora shi a kan wannan. To shi yasa sai Allah ya so mu buɗewa da batun sha'anin hukunci. Allah maɗaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da abin da Allah ya nuna masa. Sannan a nan wajen ya ce kada kai jayayya ga waɗanda suke ha'intar kawo kansu. Waɗansu wani gida ne ana ce musu Banu Ubayriq, kamar yadda kissa ta zo a cikin sunan Tirmidhi. Banu Ubayriq mutane ne su uku, sunansu kusan ɗaya ne, da Bishir da Bushair da Mubashir. Bishir da Bushair tasgirin Bashir da Mubashir. Bushair ɗin mawaki ne amma munafiki ne, ya kasance yana waƙoƙin zagi da habaici ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, amma ba zai yi su ba. Sai ya ce kun ji abin da wani ma ya faɗa, sai ya liƙa ta, sai ya liƙa waƙar ga wani daban, bayan shi ne ya yi. Saboda tunda ya bayyana musulunci, in an shi ne ya yi kaga kenan wannan ya bayyana kafircinsa, to sai ya nuna kan cewa kuma ba shi ne yake yi ba, waɗansu ne suke yi. To akwai Qatadah bin Nu'man, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin al-Ansar. Qatadah shine wanda a yakin Uhud aka sare shi da takobi, idansa ya zazzago ya kwaranye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa hannunsa ya mayar da idan ya shafa, idan nasa ya dawo inda yake, har yana cewa shi baya bambancewa wanne ne idan nasa lafiyayye, wanne ne marar lafiya, saboda ya dawo yanda yake har ma ya fi wancan kyau. Yana daga cikin mu'jizozin da suka bayyana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud akan wannan sahabi Al-Qatadah ibn Nu'man. To babbansa Rifa'atu bin Zaid ya kasance Allah ya bashi wadata, idan fatake suka zo daga kasar Sham sai ya sai wato niƙaƙƙen gari wanda aka kawo na tatacciyar alkama, wanda yake mafi yawan abincin mutane saboda talauci a Madina, dabino ne da irin wato abin nan alkama ta sha'ir, wadda take ita ce sha'ir nau'i ne na alkama, amma wanda yake koma bayan tatacciyar alkama mai kyau wadda ake kawowa daga Sham. Kuma ma wai irin wannan wadda yake in an nika ta ba a tankade. To da haka idan aka yi gurasar kana ci tana sukan harshenka, ba lukui-lukui za ka ji ta ba. To in wannan garin mai lukui-lukui ya zo, mutane in suka zo in suka saya sai su koye shi shi a Rifa'at bin Zaid da ya sai wannan akwai ɗakin sa a bene da yake da shi sai je ya ajiye wannan gari nasa tare da kayan tare da silken sa wanda yake silken yana zuwa tare da hular kwalkwali da takobi duk tare suke set ɗaya ne har guda biyu ya ajiye su anan da daddare sai aka je aka huda ɗakin aka kwashe wannan garin aka kwashe kayan fada kayan yakin nasa aka yi bincike suwaye suka sata suwaye suka yi wannan satar sai aka ce ai mun ga an kunna wuta a gidan Banu Ubayriq ana girki to kuma an san talakawa ne saboda haka sai tuhuma ta fada akan su suna jin tuhuma ta fada akan su sai suka lika tuhumar ga wani daga cikin wanda yake cikin kabilar cikin gidan unguwar shi kuma sai zara takobin sai ya ce duk wanda ya masa wannan tuhumar wallahi sai ya filla wuyansa sai suka ce a'a ba kai bane cewar ba kai bane kaga sai ya zama tuhuma ta liko a gare su da aka saboda sai aka ji aka kai karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin an kai karar su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka samu wani daga wanda tijo daga cikin mutanen unguwar shi kuma ya iya makirci shi ma sai je ya ce aje a tuhumci shi Qatadatu bin Nu'man cewa ya je ya kai karar mutanen kirki gida na musulmi masu salihai ya liƙa musu tuhumar sata bayan ba su ne suka yi satar ba da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwabe shi cewa ya zaka zo mutane wanda an san su da kirki zaka zo kace ba zaka zo ka liƙa musu sata hankalin sa ya tashi sai aka saukar da wannan aya ana saukar da wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya karanta masa ita kaga ta tabbata kan cewa waɗannan mutane da aka tuhumce su da har aka zo waɗansu daga aka samu waɗansu shi wannan dattijo ya zo yana mujadala domin ba da kariya a gare su kan cewa ba su ne suka yi bayan kuma su suka yi laifin ya zo yana yin jayayya domin ba da kariya ga wanda suka haici kawukansu domin su suka yi laifin menene wajibin mutum in ka gane wanda ya zamanto alha'ini ya yi laifi kai masa wa'azi ka ce masa ka ji tsoron Allah haƙƙin mutane ka je ka mayar amma sai ya zamanto ya zo ya ba da kariya a gare su to su ne aka saukar da wannan aya aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kada yayi jayayya ga wanda suke ha'intar kawo kansu khitabin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma al-maqsud wanda suka yi wannan abu tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi jayayya domin ba da kariya ga waɗansu ba a wata kissar an ce su dai Banu Ubayriq Tu'mata bin Ubayriq shine aka yi masata da aka yi masa sata waɗanda suka yi satar sai suka da suka ga za a gane su sai suka ɗauki silken suka jefa gidan wani bayahudi ana ganin bayahudi silke a gidansa ana ganin kayan sata a gidansa dama bayahudi ga zaman da suke da musulmi zamani na rashin aminci da rashin yarda ai kaga nan da nan za a yi saurin zargi a gare shi Bayahudi ya zo ya ce shi ba shi ne ba bai san labarin wannan silke ba aka samu mutane yan uwan su Tu'mata bin Ubayriq suka rinka cewa ai shi ne ya yi satar shi kuma wanda ya yi satar yana ciki yana ji ana fada saboda haka kaga waɗannan saboda sun ga Bayahudi ne suka zo suka jefa laifi a kansa Al-Qur'ani ya sauko don ya kare Bayahudi ka duba ka ga Bayahudi ne maƙiyin musulmi ga yanda aka yi ta bawa da kissarsu amma yayin da ya zamanto an tuhuce shi ba bisa gaskiya ba Allah ya saukar da ayoyi domin a kare haƙƙinsa wannan shine muntaha na adalcin musulunci wanda hatta yake maƙiyi ga addinin musulunci idan dai gaskiya tana tare da shi to za a tsaya tare da shi ba kuma za a yadda a liƙa masa cuta a liƙa masa rashin adalci ba ana gani sannan kuma a ce ai dan kawai shi ba musulmi bane sai a yadda addinin musulunci addini ne na gaskiya shi yasa aka bude da inna anzalna ilaykal kitaba litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun saukar da littafi gare ka dan kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka abinda Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsagwaran adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wannan adalcin yana kan kowa Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin bil qisti شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا الله يتي ياكو وندا كوكي إيماني كزمانتو ماسو زابرا دا سياوا دا آدلتي ماسو سياوا دا آدلتي ماسو ينشيدا غا الله كودا كو ونن آدلتي دا زاكو سيا زي زمانتو حيكين ياهو كنكني ko kuma akan iyayenku ko akan danginku sawa'un shi fakiri ne ko mawadaci ku tsaya da adalci akan sa Allah shine ya fi cancantar ku duba haƙin Allah ya fi cancantar ku duba ba kasancewar wannan mawadaci bane dan haka ku karkatar da gaskiya ya zuwa gare shi ko kuma talaka ne ku ce za ku karkatar da gaskiya ku kawar da haƙi a gare shi bayan haƙi nasa ne dan shi bashi da abin da zai yi na yin rashawa ko talaka ne ko mawadaci ne haƙin Allah ya fi bisa ku duba halin da wannan yake ciki فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا kada ku bi san ranku har ku kai zuwa ga rashin yin adalci to addinin musulunci addini ne na adalci mu duba yanda aka saukar da aya akan kare haƙƙin ba yahudi wanda ba musulmi ba yayin da aka cuce shi ba da haƙƙi ba kuma wanda suka yi cutar ba da haƙƙi ba suna da sunan musulmi ne suka yi wannan Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bada kariya ga maha'inta musulmi ne kuna musulunci idan kun tsaya akan kiyaye amana amma yayin da ya zama to kan cewa kun zama to maha'inta musuluncin ku ba zai sa a kare muku ha'incin ku ba wannan darasi ne babba shi yasa Allah ta'ala ya saukar da khitabun muwajjah aka fuskantar da khitabun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ba shine yayi ba domin ya zama to kan cewa tamkar a ce shine yayi saboda al'ummar sa su dauki abin da muhimmanci khitabun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma al-maqsud mu yan al'ummar sa kada mu zamanto wato masu bada kariya ga waɗanda suke ba masu ha'intar kansu Allah ta'ala yace yastaghfuna minan nas suna kuya ga mutane domin yayin da suke wannan wato kullakullan kan cewa me ya kamata mi wa ya kamata mu liƙa ma wannan ba yahudan ko kuma su kamar yanda su banu ubayrik suka ce mu liƙa ma wani da kuma ya zamanto kan cewa da wannan mutumin ya zamanto kan cewa yafi karfin a ce za a liƙa masa laifi suka zo suka ce ai muje mu samu wani yaje ya shaida a gare mu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a mayar da mu bura'a a mayar da mu kubutattu marasa laifi mu samu wanda zai tsaya ya mana shaida to kaga wanda zai musu shaida akan wannan kaga ya musu shaida akan ƙarya kenan Allah ya ce yastaghfuna minan nas suna kuya daga mutane yayin da suke wannan mugun wannan kullakullan nasu wala yastaghfuna minallah amma ba sa kuya daga Allah ba sa kuya daga Allah shi yasa sai Allah ya ƙara ƙarfafa wannan da cewa huwa ma'ahum Allah yana tare da su id yubayituna ma la yarda min alqaul yayin da suke bin dare suna kulla abin da yake ba abin yarda bane a wajen Allah na daga zance sawa'un minkum man asarra alqaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya ɓoye magana da wanda ya bayyana ta da wanda yake ɓuya a cikin dare yana kulle-kulle da kuma wanda yake a bayyane da rana yake abinsa duk ɗaya ne wajen Allah ba bambanci wato in kana so ka san aya kawai guda ɗaya dangane da ilimin Allah ka duba jemage kaga baya gani ko ba kana ganin baya gani amma haka zai taho ya shiga cikin soro ba abin da yake tsare shi ka duba kare cikin dare ba abin da kake gani kare ku tuni ya ga bera sai je ya kama shi kai baka ganin komai yanzu mai bincike ya nuna kan cewa akwai waɗansu abin da ake cewa infrared radiation abubuwan da ido ba zai gani ba amma idan kare zai iya ganin sa saboda haka akwai abin da yake yana nan ana iya ganin sa amma mu ganin mu ne iyakantacce ba za mu iya ganin sa ba shi yasa Allah ya ce la tudrikuhul absar gani ba zai diske Allah ba saboda ganin mu iyakantacce ne a cikin halittar Allah ya sanya mana aya akan wannan ganin mu abinda ake kira abinda malaman physics suke kira visible spectrum wanda kake gani da ja ya zuwa ga kore ma a'la din sa ja na can karshen sa kuma shine abin nan banafsaj violet iyakansa wanda zaka iya gani kenan abinda ya ketare violet wajen karfi ko abinda yake kasa da ja wajen rauni ba zaka iya ganin sa ba amma kuma yana nan gashi ilimin dan adam din ya tabbatar da cewa akwai shi amma ba za ka gani ba to ballantana kuma ganin Allah wanda shi ya halicci gabaki daya radiations din duniya baki daya shi ya halicce su saboda haka duk daya ne a wajen Allah abinda mutum ya boye yaje da abinda ya bayyana sannan yace wa kana Allahu bima ya'maluna muhita Allah ta'ala me kewayewa ne ga abinda suke aikatawa domin duk abinda zaka yi a cikin duniyar nan zaka yi to duniyar gabaki daya a cikin al'arshin Allah take al'arshin Allah gabaki daya Allah madaukakin sarki yana saman sa saboda haka babu abin da yake ba Allah ya ke ba Allah madaukakin sarki ya kewaye shi ba da sanin sa da daukakar sa to sannan kuma ma'iyar Allah da Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'ahum ay ma'ahum bi ilmihi ba wai Allah yana zuwa bane ya kasance tare da su da zatin sa domin zatin Allah ya fi karfin wani abu a cikin halittar sa ya dauke shi zatin Allah ya fi girman wani abu a cikin halittar Allah ya zamanto ya dauke shi amma Allah ilminsa yana tare da su baya rabuwa tare da su shine ma'anar ma'iyar Allah ta'ala tare da su sannan Allah ta'ala yayi zargi a gare su yace ha antum haula ku ne waɗannan da kuke yin jayayya a gare su a rayuwar duniya kuke jayayya kariya a gare su a nan rayuwar duniya wanda ka san kan cewa makaryaci ne ka zo ka kare shi a duniya to ranar alkiyama waye zai zo ya kare shi a wajen Allah wannan ayar tana yin gargadi mai tsanani ga masu aikin lauya lauya musulmi bai kamata yace zai zo ya kare mai laifi ba wannan ayar ta hau kansa duk lauyan da zai kare mai laifi wannan ayar ta hau kansa ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyama Allah yana gaya maka za a sake wannan shari'a a gaban sa ka zo shari'a a nan duniya ka sanya wig dinka ka je gaban alkali ka kare barawo ka kare makaryaci ka kare mai satan ƙuri'a ka je ka kare shi wajen alkali an yi hukunci a kansa ka faɗi technicalities ka faɗi wannan dan ka sanya alkali ya shiga daji ya kasa gane abu saboda ka iya magana kalonkwasa ƙarya ka maida ta a sifar gaskiya ka san mutumin ko mai laifi ne dan dama sai sun zo sun zauna sun ce kai laifin ko baka yi ba nayi shi to yawa abinda nake so kenan in ba zan yi maka aiki ba wato sai ma yayi shaida kan cewa yayi laifin to yayin da yayi wannan laifin ai a lokacin nan in kana da imani in kai musulmi ne sai ka ce to je ka kai ma wani ni Allah ya ce wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum kada kai bada kariya ga wanda suke ha'intar kawo kansu to shari'ar za a sake ta a gaban Allah ka je ka yaudari alkali wanda yake shi ma mutum ne kamar ka wanda ilimin sa ragagge ne to yaya zaka yi in ka zo ka tsaya a gaban Allah zaka je ka ce zaka yi jayayya ne ka bada kariya a gare su a gaban Allah amman yakunu alaihim wakila ko kuwa zai zama to wakili alwakil wato wanda zai zama to mai ba su kariya mai cewa ni na lamince musu ni ne na tsaya musu waye zai ce zai je ya tsaya gaban Allah an ce za a kawo mutum a jefa cikin jahannama kace kai ne wakil dinsa waye zai iya wannan a wannan mawkifin wannan ayar ta isa wa'azi ta isa kwankwasar zuci ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyama amman yakunu alaihim wakila na'am
ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لعمت طائفة منهم أن يضلوا
Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Wanda ya aikata wani laifi, wanda duk ya aikata laifi, aw yadhlim nafsahu, ko ya cuci kansa, thumma yastaghfirillah, sannan ya nemi gafara Allah, yajidillah ghafuran rahima, zai samu Allah mai yawan gafara, mai tsananin jin kai. Duk da wannan abin da suka yi, da narkon da aka yi musu, da tsananin da aka yi musu, Allah ta'ala bai rufe musu kofar tuba ba. Duk wanda ya aikata mummuna kamar yanda suka yi wannan, kuma wani irin aiki ne na mummuna, kowane laifi ne, sawa'un saghiratan aw kabira, ko karama ko karamin laifi ko babba, aw yadhlim nafsahu, ko kuma ya cuci kansa, wannan yana daga cikin atful ami alal khas, domin cutar kai ita ma ta hada asu, ta hada karamin zinubi da babban zinubi da shirka ma baki daya. Ko mutun ya cuci kansa da saban Allah madaukakin sarki, wato da gangan ka san laifi din ne, ka je kai bisa ganganci ba bisa kuskure ba, thumma yastaghfirillah, sannan ya nemi gafara Allah, yajidillah ghafuran rahima, zai samu Allah mai yawan gafara, mai jin kai, wato ba abin da zai hana shi Allah ya karbi tuban sa. Wanda daga cikin malaman tafsiri yace menene hikimar sifanta wannan da al-wujdan? Al-wujdan shine abinda kake dandanawa, abinda kake jin sa a jikinka. Ta yaya zaka ji a jikinka cewa Allah mai yawan gafara ne, mai jin kai? Tunda abinda Allah yace zaka ji kenan. Zaka ji shi a jikinka. Domin wajada yana zuwa da ma'anar al-wujdan. Yana zuwa da ma'ana ya'lam, yana zuwa da ma'anar alima, domin shi yasa nema yake yin nasba ga maf'ulaini. Zaka ce alimtullaha ghafuran rahima, wajadtullaha ghafuran rahima. Allah shine al-maf'ul al-awwal, ghafuran al-maf'ul al-thani. Alimtu Allah maf'ul al-awwal, ghafuran maf'ul al-thani. Saboda haka babin su daya, wadanda suka ce ma'anar su daya, ay yajidillaha ghafuran rahima, ay ya'lamillaha ghafuran rahima, zai san sani na yaqini cewa Allah ghafuran rahim ne. To wannan sani na yaqini din ayita abiri da shi da al-wujdan, zai ji a jikinsa, wato jin da zai bashi ilimi wanda ba zai iya inkarin sa ba. Ta yaya zai samu wannan ilimi? Shi wadansu malamai suka bayyana wannan da cewa yayin da mutum ya zamanto ya nemi gafara Allah, yayi tuba sadiki ya zuwa ga Allah, shi kansa a jin jikin kansa zai ji kan cewa hakika Allah ya yafe masa, dan saboda zai ga ya nisanci wannan aikin, kuma Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahamarsa, yanda zai zamanto ya shi kansa zai ga ya zamanto mutumin kirki ya canza. Wanda ya tuba na gaske, wato zai ga Allah madaukakin sarki ya azurta shi da istiqama akan tafarkin Allah, wanda yake wannan shine dalili da zai samu ilimi na yaqini cewa hakika Allah mai karban tuba ne, hakika Allah mai gafarta zunubai ne. Yanzu kaga mutum kamar wani bawan Allah ne da ake ban labarin sa shekaran jiyan nan, yazo ba musulmi bane, yazo ya musulunta, wai shine yake mamaki, wai yanzu yau shine musulmi, yanda ya zamanto da babban abinda ma yake yi ya kar addinin musuluncin yake. Yake mamaki wai yanzu yau shine musulmi, gashi kuma har san addini yake yana kare addinin musulunci. To wannan shine dalili cewa wanda yayi tuba na gaske tsakaninsa da Allah zai sami ilimi na yaqini cewa Allah mai yawan gafara ne, Allah mai tsananin jin kai ne gabayi, dan zai ga Allah madaukakin sarki ya canza rayuwarsa, ra'asan ala aqib, 100% ya zamanto daban. Kuma wannan zamu gani a cikin rayuwarmu, a cikin kayukanmu, da kuma a cikin sauran waɗanda muke zaune tare da su. Kaga mutum da babu irin shaidanci da iblisancin da baya yi. Akwai wani bawan Allah ba irin shaidancin da baya yi, ba irin iblisancin da baya yi, har wata irin cuta Allah ya sa masa da aka zo ana ziyartarsa, wannan cutar fa yace na san abin da nema Allah, yace na san abin da nema Allah, har Allah ya sa mu wannan cutar. Yana da lokaci daya gab da mutuwarsa kawai sai ya canza duk wannan shedancin da shaye-shayen da fasikancin duk ya dena, ya zama to ma shine ladanin unguwarsu, shine yake tayar da su sallar asuba. Bai dade akan haka ba, Allah ya dauki ransa a cikin wannan kikkiawan halin. To wannan shine wato zai samu Allah mai yawan gafara mai jin kai, wato zai ji shi a cikin jikinsa, ya zama to kan cewar ai shine nan Sheikh Sa'id yake cewa fa yaghfiru lahu ma sadara minhu min adh-dham, Allah ya fi masa abin da yayi na laifi, wa yuzilu anhu ma tarattaba alayhi min an-naqsi wal aib, abin da ya biyo wannan zunubin na tawaya da aibi Allah ya yayi shi, da ana ganin sa watsatse, da ana ganin sa abin nan tantiri da sauransu, duk wannan abin Allah madaukakin sarki ya kawo masa. Wa yu'idu ilayhi ma taqaddama min al-a'mali as-salihah, ya dawo masa abinda da ya aikata na kyawawan ayyuka, Allah ya dawo masa da su. Wa yuwaffiquhu fi ma yastaqbiluhu min umurihi, ya kuma shirye shi ya sa masa tawfiki a cikin abinda yake fuskanta nan gaba na rayuwarsa. Wa la yaj'al dhanbahu ha'ilan an tawfiqihi, ba zai sanya wannan zunubin nasa ba ya hana masa tawfiki, ya zama to tun da yayi zunubi kuma shikenan Allah ya zare sha'anin sa ya rabu da shi, a'a duk da tawfiki yana tare da shi. Wa idha ghafarahu ghafara ma tarattaba alayhi, idan Allah ya yafe masa zunubin duk abin da zai biyo baya na wannan zunubin kuma sai Allah madaukakin sarki zai zaman to kan cewa ya yafe masa shi. Yace wa alam ka sani anna amala su'i indal itlaq, shi in aka ce mutun ya aikata mumuna ba tare da an kayyade wani irin mumuna bane, yashmalu sa'iral ma'asi, yana hada dukkan sauran zunubai, as-saghirata wal kabira, da karami da babba. Wa summiya su'a, yayin abin da yasa aka sanya shi mumuna, likaunihi yasu'u amilahu bi uqubatihi, dan yana bata ma wanda ya aikata da uqubar da za a yi masa. Asu ai bi itibari ma sayakun, abin da zai kasance ranar alkiyama da kuma anan duniya, shi yasa ake ce masa asu, dan yana bata ma wanda yayi tun anan duniya, mutun zai gani laifi yana bata ma wanda yayi, domin zai gani a cikin arzikin sa, zai gani a cikin alakarsa da mutane, zai gani a cikin lafiyar jikin sa, zai gani hatta a kamar fuskar sa. Zunubi yana da wannan, walikaunihi min nafsihi sayyan ghayra hasan, da kuma kasancewar shi akan kansa a kashin kansa mummuna ne ba kikkiawa ba. Wa kadhalika zulmun nafs, in aka ce kuma zaluntar kai, wannan shi ma indal itlaq yashmalu zulmaha bishirki fama dunahu, ya hada wato cutar kai da shirka da abin da yake kuma bayan sa. Amma idan ya zaman to kancewar aka hada su tare da juna, to sai a fassara kowanne da abin da ya dace da shi. Dan haka in aka hada su tare kamar a wannan ayar, faman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, to ka gani dukkaninsu munana ne, dukkaninsu sabo ne. To amma in suka hadu sai ya zaman to kancewa kowa yana da tasa ma'anar, wato idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, idan suka rabu sai su zaman to ma'anar su daya, in ko suka hadu tare kowanne sai ya zaman to yana da ma'anar sa. To nan da ya zaman to an hada su tare, me ma'anar as-su'u anan ai ma yasu'u bihi ala nas, abin da yake yi ya bata ma mutane, kamar wannan abin da suke suka cuci wadansu, wadanda suke wato barrantattu ba masu laifi ba, kaje ka jingina musu laifi, kasan ba abin da ya kai wannan kuna, irin wanda yake bari'i ka zo ka tuhumce shi. To kaga wannan shine as-su din, ai sun saba ma mutane da abin da suke az-zulm, kuma zulmun nafs kuma shine sabo tsakanin mutum da bawa, shi asu din da ake nufi a tsakaninsa da bayin Allah, wato ya shiga cikin haƙinsa a jininsu ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu, cutar kansa kuwa da sabo tsakaninsa da mahalicci. To sannan Allah ta'ala ya ce wa man yaksib ithman, wanda duk yayi tsoruwurin laifi, wato wanda ya aikata laifi, fa inna ma yaksibuhu ala nafsi, to kansa yake yi ma wannan laifin, domin la taziru waziratun wizra ukhra, wani rai ba zai dauki nauyin wani rai ba, wanda duk yayi laifi kansa yayi ma, kowa kuma za a yi masa hisabi tsakanin abin da ya aikata ne, ba za a dauko maka laifin wani a dora maka ba, kamar yanda kuma naka ba za a dora aje a dora ma wani ba. Ai la yu'aqabu ahadan bi dhanbi ahad, ba za a yi ma wani ukuba da laifin wani ba. ولا يعاقب احدا اكثر من العقوبه الناشئه عن ذنبه كما كوا بزا اي مسا عقوبه سما دا عقوبر دا تزو دا دا زمان تو كان cewa laifin ne ya janyo ta ba ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما كما الله مدوكين سركي يا كسانشي مي cikakken sani hakima mai cikakkiyar hikima ai lahul ilmul kamil wal hikmatu tamma yana da cikakken ilimi da kuma hikima wadda take cikakka wa min ilmihi wa hikmatihi annahu ya'lamu adh-dhanb wa ma sadara minhu yana daga cikin ilimin Allah da hikimarsa ya san laifi in an yi ba zai zaman to kan cewa an yi laifin bai gane ba ba zai zaman to kan cewa wato ba kamar nan bane da zaka iya zuwa ka yaudara alkali saboda kai gwani ne lauya ne gwani kaje kace ai wannan abin da ya bai saba wata doka ba domin ga sakin layi kaza sakin layi kaza yace kaza yace kaza laifi ne amma sai kaje bitamwi da dabara kaje ka lulluba ya zama to kan cewa har ba a gane laifin ba to shi Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne in aka yi laifin ya san laifi ba za a yaudare shi ba za a rufe masa laifi ba wa sababu da'i li fi'li ya san kuma abin da yake sawa ai laifin wal uqubati al mutarattibati ala fi'lihi kuma ya san ma uqubar da ta cancanci wannan laifi din wa ya'lamu halatal mudhnib ya san shi kansa mai laifin ya san halinsa annahu in sadara minhu dhanb bi ghalabati dawa'i nafsihi al amarati bisu ma inabatihi ila rabbihi fi kathirin min awqatihi annahu sayaghfiruhu lahu wa yuwaffiquhu lit tawba kuma Allah ya san halin mai zunubi ya san cewa idan yayi zunubin saboda Allah ya saboda ransa wanda take mai yawan umartarsa da mummuna ya san cewa wato rinjaye ne aka yi masa kuma ya san cewa zai dawo cikin hayyacinsa imaninsa zai dawo masa ya zama to ya tuba kuma ya san cewa in ya zama to ya samu irin wannan ya san cewa zai yafe masa yayin da din mutun yake laifi din yana daga cikin ilimin Allah da hikimarsa idan kuma ma yayi laifin ne da kan cewar yana da karfin rai akan saba ma Allah da kuma saboda wato rashin ganin girman Allah da cewa Allah yana ganin sa da kuma saboda baya daukan ukubar Allah akan komai yaje yayi abun sa gaba gadi to ya san cewa wannan shine wanda yake manisanci daga gafara Allah manisanci daga tawfiki sai ga irin wannan sune Allah wanda baya musu muwafaka kan su tuba sai ga in suka yi laifin kullun da dorawa suke a cikin laifin saboda me saboda rashin ganin girman Allah sannan Allah ya ce wa man yaksib khati'atan wa man yaksib ithman fa inma yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima wa man yaksib khati'atan aw ithma wanda dai yayi tsorurin wani kuskure wato ya aikata wani laifi aw ithman ko kuma abin da yake koma ba al khati'a shine abin da kai da gangan laifi wanda kai da gangan al ithm shine wanda yake koma bayan wannan shine abin da zaka iya ya zama to kan cewa baka yi ba zaka iya barin sabo baka bar shi ba asalin ma'anar al-ithm suna ne na taguwa ana ce ma taguwa athima idan ya zamanto kan cewa zata iya cin gasa ya zamanto aka zo ta kin gudu yanda ya kamata ta ci gasar sai a ce mata athima to al-athim shine wanda yake zai iya bin Allah wajen ya ki saba masa ko yayi farilla amma sai da gangan ya ki ta kasulan sai ya zamanto kan cewa yayi kasala ya ki yin wannan ko kuma ya zamanto kan cewar abin da ya kamata ya bari ne bai bar shi din ba thumma yarmi bihi bari'a sannan bayan yayi wannan laifin ya tuhumci wani wanda yake bari'i wanda yake wato kubutacce ba abun tuhuma ba wanda yake ba shine yayi ba kai laifi sannan ka jefa ma wani kan cewa shine yayi faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina to wannan ya dauka ma ransa ya dauka ma kansa ya dauka bayan sa ya dauka ma kansa wato ƙarya wanda take mabayyaniya albuhut shine abin da yake zaka zo ka fada ma mutum ya zamanto ka sanya shi ya kasa magana daga albuhut daga fabuhital daga nan da aka samu fabuhital ladhi kafar kafiri sai ya zamanto ya rasa abin fada albuhtan shine abin da zaka zo kai ma mutum ya zamanto ya rasa abin da zai ce saboda tashin hankalin abin da aka yi masa abin da baya taba tsammani shine ma'anar albuhtan mutum bai san hawa ba bai san sauka ba ka zo ka ce ai wannan shine barawon nan kaga sai ya rasa ma abin da zai ce ya kare kansa to wanda yayi irin wannan yayi laifi sannan ya jefa shi ga wanda yake bai san hawa ba bai san sauka ba albari to wannan hakika ya dora ma kansa albuhtan wato ƙarya mabayyaniya mai sanya wanda aka jefe shi da wannan ƙaryar har ya rikice ya rasa abin da zai faɗa wa ithman mubina da laifi wanda yake mabayyani domin kowa hatta a cikin fitra ko da wahayi bai zo ba ya san kan cewa wannan laifi ne da ake inkarin sa mutumin da bai yi laifi ba wanda yayi laifin ya je ya jefa masa kuma ya zamanto har ya samu wanda suke taimakon sa akan su bashi kariya a tabbatar da wannan laifin ga wanda yake kubutacce wanda ba shine mai wannan laifi ba sannan Allah ta'ala yace walawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu da ba dan falala Allah a gare ka ba ya rasulullah wa rahmatuhu da kuma rahmar Allah la hamma ta'ifatun minhum an yudhillu da wallahi wata jama'a daga cikin su sun yi niyyar su batar da kai wato su sanya ka kamar yanda suka je suka tuhumci suka je suke bada kariya ga azzalimai maha'inta kai ma su sanya ka bada kariya ga waɗannan ka je ka rinka tuhuman wancan bari'i sai a ai wannan musulmi ne tunda an ga musulmi ne wanda kuma ake tuhuma ba yahude ne kace a tunda musulmi ne abinda aka sani na halin musulmi shine gaskiya da rukun amana yahudawa kuwa an san su da rashin gaskiya da rashin rukun amana dan haka sai kai gaggawa wajen karkata ya zuwa ga waɗannan ka karkata ya zuwa gare su sun so a ce haka suka yi maka ba san cewa suna mu'amala ne da wanda wahayi yake zuwa masa daga sama ba ba da sauran shugabanni suke mu'amala ba Ka'ab ibn Malik yace ya rasulullah da kai shugaban duniya ne da kai sarkin duniya ne da wallahi na san irin maganar da zan gaya maka ka yadda da ni ka kyale amma in ma na zo na shirya maka ƙarya na faɗa ka yadda da ni wahayi zai zo ya tona min asiri Ka'ab sha'ir ne mawaki ne ƙwararre kuma wajen waka kuna jin dai in kun karanta diwanin Nabiga da shi da Nu'man ibnu Ma'is sama lokacin da yaje abin nan da yace da aka kai karar sa saboda an tumce shi ya sifanta sifar matarsa ya sifanta sifar matar sarki da sifar da babu yadda za a yi sifanta ta da ita sai in ya santa saboda haka yace wannan wato dan karfin rai har ya kai ma wato zai keta ya shiga cikin fadata har yaje ya samu matata saboda haka yace sai ya kashe shi amma da yake mawaki ne ya jera waka har ya zama tokan cewa Nu'man ya kyale shi ya yafe masa to Ka'ab yace shi ma mawaki ne zai iya wannan da bai je yakin Tabuk ba yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah na san kai da sarki ne na duniya zan iya faɗan maganar da dole zan kubuta a gabanka kai da gaskiya ta ka kyale ni amma in ma na gaya maka ka kyale ni wahayi zai zo maka Allah zai tona mun asiri to kaga imani kenan to su ka waɗannan saboda raunin imaninsu da munafunci sun yi burin a ce sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun ja shi ya zo ya yi abin da suke yi na mujadala gawa maha'inta shine Allah ta'ala yake faɗan halinsu yake tona musu asiri yace da ba dan falala Allah da rahamarka ba da abin da suka so su yi kenan su batar da kai kai ma ka je kai abin da yake ba daidai ba shine sai Allah ta'ala yace wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa za su batar ba sai kawo kansu duk wanda ya nemi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kansa zai yi ma domin shi mahfuzi ne ma'sumi ne kansu za su batar wa ma yadurrunaka min shay ba za su cuce ka da komai ba ya rasulullah wannan ya isa falalar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane duk kaidinsu duk makircinsu duk dabarunsu duk karfinsu da za su taru ba za su cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye mutane yana sanin su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dolo bane in ma ka nuna masa zara ya san zarar kake shine Amr bin al-As da yake Amr bin al-As wato haziki ne gwani ne yana daga cikin duhatul arab ana cewa inda za a rufe gari ya zamanto kan cewar sai kana da akwai kofa 100 kowace kofa ɗaya cikin kofofi 100 din nan sai da dabara ba ɗaya dabara ɗayan zaka iya fita ba yace ga kowace kofa sai ya samu dabara da zai fita ta nan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwon mutane ya san kowa shine wata ran ya tambaye shi ya dauka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake nuna ma kowa kan cewa kowa na sani cewa kowa ya dauke su a haka yake wato mai saukin sha'ani ne ba mai zurfin bincike ba da kiyaye kowa da tsare kowa da bawa kowa matsayinsa sai zo yake cewa ka fi so cikin mutane yace Abubakar a yace Aisha sai yace wa minar rijal daga cikin mazafa yace Abuha ya dauka ko zai masa alkunya ko kuma zai nuna kan cewa kamar bai san yaya matsayinsa yake ba da sauransu sai yace abuwa yana fadin haka yace yace mahaifin Aisha wato Abubakar sai ya gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane yana sanin kowa kuma ya aje kowa a matsayinsa to wannan babban shaida ce daga Allah kan cewa wa ma yadhurrunaka min shay ba za su cuce ka da komai ba wato duk kaidinsu duk shirinsu sawa'un muslimin da ba muslimin ba kansu dauke Annabi sallallahu alaihi wasallam daga tafarkin Allah ba za su iya ba ba za su cuce shi da komai ba domin ma'asumi ne salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan ita ce babban dalili akan ismar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi cewa mutane da suke kokarin kan cewa su dauke shi daga wato su zo su shirya masa gadar zare ko su shirya wani abu wanda yake za su dauke shi daga abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ba za su samu nasara ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kan sannan Allah ta'ala yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ta'ala ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikma da kuma hikima ita ce sunna wato sanin yadda za ka yi aiki da alqur'ani yadda za ka yi hukunci da shi shine sunna wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa kana fadlullahi alayka azima lallai falalar Allah a gare ka ya rasulullah mai girma ce Allah shi da kansa yayi shaida akan yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban falala tarin falala wato wa allama kama lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar sheka abinda ka kasance abinda ba kasance kana sanin sa ba abinda ba kasance ka san shi ba Allah ya sanar da kai bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da ilmul awwalina wal akhirin saboda haka ba wanda ya sanar da shi in ba Allah ba shi yasa Allah ya sanya shi bai iya rubutu bai iya karatu ba dan ma kar a ce ya ji ya koya ne a wajen wadansu wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtilun baka kasance kana karanta shi ba kana karanta wani littafi kafin sa ba ma ka rubuta shi da hannunka da kana yin haka lartabal mubtilun da makareta sai su rinka kokonto su ce ai da ma abin da yaje yana karantowa din nan ne shine yazo yake gaya muku bari mu ma mu je mu samu shi a can wajen to ba za ka taba samu masdarin sa ba a nan duniya tunda daga wajen Allah yake shine wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar sheka abinda ba kasance ka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah a gare ka ya rasulullah bi tarin girma ce shi yasa ya zaman to kan cewa yafi kowa godiya cikin bayin Allah kamar yanda yace ma Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bana so in zaman to bawa mai tsananin godiya ga Allah ba to haka kuma sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tsaya da haƙin Allah na godiya gare shi yadda ya cancanta ya zaman to kan cewa ya gode masa falalar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi falalar da Allah ya yi ma dukkan wani makhluki ba wanda Allah ya yi ma falala irin falalar da ya yi ma manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda tarin abubuwan da ya bashi na baye-baye wanda ba zai yi a ce an kiyaye su ba zai yi ya zaman to kan cewa an rubuce su ba abinda ake nufi waɗansu malamai kamar yadda muka fassara hikima da cewa sunna ce waɗansu malamai sun ce ma'anar hikima shine ma'rifatu asrarish shari'a sanin asrarish shari'a sanin maqasidush shari'a manufar shari'a wanda da shine abinda ba hukuncinsa bai zo a nassi ba zaka iya yin kiyasi sahihi ka bayyana hukuncinsa Imam Malik yana cewa fiqhu ba shine wanda ya kiyaye hukunce cewa in abu kaza ya faru me zaka yi in abu kaza ya faru me zaka yi a'a fiqhu shine idan abubuwa guda biyu suka zo maka ka gane wanne ne yafi maslaha ka yi ka kyale wanda yake maslaha sa kuma baya ci wannan shine hikimar da Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine hikimar da Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda Allah ya bashi ita ya bashi alkhairi mai yawa kuma shine ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abdullahi dan Abbas addu'a kan ya bashi hikima ya bashi ita menene yasa Abdullahi dan Abbas ya samu albarkacin wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a kan Allah ya bashi hikima hidima da yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare sai ya kaddamar da butar alwala gare shi yayi alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma faqihhu fi din wa allimhu ta'wil wa allimhu alhikma Allah ka bashi sanin ilimin addini ka bashi sanin fasara alqur'ani ku kuma bashi sanin hikima albarkacin hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kan kana son samun hikima kai hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaka hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka santa in ma ba za ka samu daman sanin ta ba ka yada ta ka yada littafan sunna ka yada kasar na sunna ka dauki nauyin masu haddace sunna masu sanin sunna masu hidimta mana sunna ka gina makarantu da za su koyar da sunna ka kula da waɗanda suke koyar da sunna ka dauki nauyin su ka ba su scholarship su je su karatun sunna in kai ma sunna hidima sai Allah madaukakin sarki ya baka hikma wa man yu'til hikma faqad utiya khairan kathira wanda duk aka bashi hikima Allah ya bashi alkhairi mai tarin yawa Allah ya bamu alkhairi mai tarin yawa ya bamu ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayar da mu akanta ya dauki ranmu akanta ya sanya mu a cikin masu taimakon sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya rusa Allah ya rayar da ita a cikin wannan kasa tamu Allah ya rusa bid'a ya rusa masu taimakon bid'a Allah ya rusa kafirci ya rusa masu taimakon kafirci wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika